الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد يا غوات الرجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعبرن مكة زوا مدينة نادي هكرا دبودا دلري حدود أربعين دبيو wanda da yazo daidai da 23 ga watan 2 a Gregorian calendar 2021 wannan shine kasar dinmu na 38 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Al-Waziz fi fiqhi sunnat wal kitab al-aziz na Dr. Al-Allama Abdul Azim Al-Badawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi basu manta ba mun tsaya akan hal yaqdi man taraka as-salata amdan hatta kharaja waqtuha shin mutumin da ya bar sallah da gangan da ganganci ta fita shin zai biya ta karshe dai muka ji fatawar al-Imam Ali ibn Hazm az-Zahiri a cikin littafin al-Muhalla sharhul Mujalla cewa Allah ya sanya wa kowace sallah lokaci kuma ya sanya mata lokacin shiga da lokacin fita a karkashin wannan yace duk mutumin da ya sallah kafin lokacin ta ba a karba ba to haka kuma duk wanda ya salla bayan lokacin ta ya fita ita ma ba za a karba ba insha Allah wannan ita ce fatawar da shi Abdul Azim Al-Badawi ya rufe wannan magana da ita dan haka dai a karkashin wannan shi ma Ali ibn Hazm az-Zahiri ya tafi akan cewa duk mutumin da ya bar salla ta fita da gangan da ganganci to wannan salla ko yayi ta ba a bukata kuma ana bin sabashin ta an gane magana da kyau ko ko yayi ta ba a bukata kuma ana bin sa bashi kaga kenan sai a lahira ne za a babbaka shi gwargwadon wannan laifi da yayi yasa barin sallah lokacin ta ya fita da gangan ba da wani uzuri wanda shari'a ta yadda da shi ba ba karamin laifi bane Allah ya kiyaye mu to yau zamu tashi al-awqatul lati nuhiya 'anis salati fiha lokutan da aka hana ayi sallah a cikin su akwai wasu lokuta da musulunci ya hana mutane su yi sallah a waɗannan lokuta din an uqbata bin amir qala thalathu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanhana an nusalli fihinna aw an naqbur fihinna mautana hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahira hatta tamila ash-shamsu وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب عقبته دان عامر الله يهدى مو ده عقبته الجنه الفردوس يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات ساعوي غدا اوكو لوكتا غدا اوكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا هانا مو an nusalli fihinna akan yi sallah a cikin su waɗannan lokuta guda uku annabi ya kasance yana hana mu mu yi sallah a cikin su aw an naqbura fihinna mautana ko kuma mu je mu busune mamatan mu a wannan lokutan da biso a kabari da ainihin wato sallah a cikin waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu na farko uqubatu yace hina tatlu'u ash-shamsu bazighatan hatta tartafi'a lokacin da ainihin wato rana ta fito ta bayyana gata ta yi ja farko farkon fitowar ta bulowar ta daga sararin samaniya annabi ya hana mu mi sallah a lokacin hatta tartafi'a har sai ranar ta dagu sama sosai an gane maganar da kyau ko ma'ana irin daga zarar rana ta hudo ta yi wannan kwallo jawur din nan to annabi ya hana kata da wata sallah a wannan lokacin malamai suka ce koda asuba ne ta kubuce ma sai ka tahi za ka yi ta sai ka ga rana a wannan yanayin suka ce to ka jinkirta saboda daidai wannan lokacin wato tana fitowa ne akan kahon shaydan kamar yadda zamu zo muji ina fata an fahimta dan haka sai ka saurara amma wasu malamai suka ce a salatul nawafil ne aka hana in dai sallah ta nafila ce to ba za ka yi ba amma in ta farilla ce dama ita farilla lokacin da ka farka a lokacin ne lokacinta dan haka za ka iya yi wa hina yaqumu qa'imuz zahira da kuma lokacin da rana garjin rana ya tsaya wato lokacin da rana ta tsaya char a sararin tsakiyar sararin samaniya kamar karfe 12 dot ko wani a makamancin haka to an hana mutun yi sallah a daidai lokacin lokacin da rana take garji take tsakiyar sama hine wa hina taqumu ko yaqumu qa'imuz zahira hatta tamila shamsu annabi yace har sai rana ta karkace daga tsakiya din 12 da kwata ko da rabi ko wani a makamancin haka wahina tadayyafu shamsu lil ghurub wahina tadayyafu ay wahina tamilu shamsu da kuma lokacin da rana ta karkata ta rankwafa lil ghurubi saboda ta fadi daidai lokacin da tayi jawur kwallon ta yi ja adab da ta fadi din nan dab da magariba dab da faduwar rana to annan lokacin ma an hana ka sallato wata sallah in sallar gawa ne a bari sai ranar ta fadi gaba daya haka in zuwa makabarta ne a bari sai ranar ta fadi tunda akwai dalilai da ke sa a yi biso da daddare kamar yadda muka karanta a hukamul janaiz an gane magana da kyau ko to sai a bari sai rana dare ya shiga sannan sai a ji in dalili na sa ya jawo sai an yi biso din da daddare in ko ba haka ba to shine mutum ya iya yin kwanan keso washe gari da safe sai amar sallah sai akai shi a bisu ne shi an gane magana da kyau ko to shine dan haka wahina tadayyafu shamsu lil ghurub haka lokacin da rana ta karkata ta rankwafa da nufin faduwa shima an hana mutum yayin sallah a wannan lokaci hatta ta gruba har sai idan ta ainihin wato fadi an gane wannan hadisi ya zo a cikin sahihu sunan ibnu majah sannan imam muslim ya fitar da hi al-imam abu dauda ya fitar da hi al-imam tirmidhi ya fitar da hi haka al-imam an-nasa'i shi ma ya fitar da hi hadisi ne ingantacce daga sahabi uqmatu dan amir Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdaus wa kad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama illatan nahyi 'an as-salati fi hadhihi al-awqati biqawlihi li 'amr ibn 'absa salli salata as-subhi ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين يطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحين إذن يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حين إذن تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار عبد العظيم البدوي الله يمسه رحمه yace wa qad bayyana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama illatan nahyi 'an as-salati fi hadhihi al-awqat hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana illar da ta jawo aka hana yin sallah a waɗannan lokuta annabi bai bar maganar haka sa kai kai ba sai ya faɗa mana hujjoji da dalilan da yasa shari'ar musulunci ta hana a sallaci waɗannan salloli a waɗannan lokuta din biqawlihi li 'amr ibn 'absa saboda maganar da annabi ya faɗa wa ɗaya daga cikin sahabbai shine amr dan 'absa yake cewa salli salata subhi ka sallaci sallar asuba ya kai amr dan 'absa summa qsir 'ani as-sala sannan ka jinkirta ko kuma ka takaita daga yin sallah idan kai sallar asuba din hatta tatlu ash-shamsu hatta tartafi'a har sai rana ta fito kuma in ta fito din ma sai ta dagu an gane magana da kyau ko ma'ana bayan kai raka'atan al-fajr kuma kai sallar asuba shikenan in har rana ta fito to kar kai wata sallah har sai rana ta dagu an gane magana fa innaha tatlu hina tatlu bayna qarnai shaytan domin ita wannan rana tana fitowa ne lokacin da take fitowa akan ainihin wato kahon menene kahon shaytan wahina izin yasjudu laha al-kuffar kuma a lokacin ne kafirai suke mata menene sujuda an gane magana da kiyo ko kuma Allah ya ce la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku yi sujuda ga rana ko ga wata wa min ayatihi al-laylu wan-nahar wa shamsu wal-qamar la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun su wadannan halittu rana da wata da taurari ayoyi ne na Allah ba alloli bane su da haka Allah ya ce kar ku yi sujuda ga rana ko ga wata ku yi sujuda ga Allah wanda ya halicce su inda gaske ku masu bauta mishi ne to a karkashin wannan kenan yanzu waɗanda suka zo suna sujuda ga Allah a daidai lokacin da rana take hudowa to sai ya zama kamar sun yi kama da masu sujuda ga rana ina fata kun fahimta domin lokacin ya zo dai shi ku annabi ya hana mu koyi da kafirai a cikin ibada da mu'amala da zamantakewa da dai shauransu to tunda abin ya zo yayi kama sai annabi ya ce to mu mu dakatar da duk wata sujuda da zamu yi ga Allah a daidai wannan lokaci mu bari sai su sun gama sannan sai mu kuma mu ta mu an gane wannan shine dalili da haka yake cewa tana fitowa ne akan kafan shaydan wahina izin yasjudu lahal kuffar thumma salli sannan idan ta karkata din sai kai sallar ka fa inna salata mashhudatun mahdura domin sallah abar halarta ce kuma abar halartowa ce za ta halarto kuma za a je a halarce ta a ainihin wato a sallace ta yasa yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle ita sallah ta kasance ga mu'mine wani lokaci ne ko wani littafi ne wanda aka yi masa lokaci wato wani abu ne rubutacce wanda aka sa masa lokaci babu wata sallah da ba ta da lokaci yasa shi Ali ibn Hazm al-Zahiri yace idan ka kuskura kaita ba a lokacin da Allah yake bukata ba to ko kai ba a bukata an gane magana da kyau ko to wannan kenan summa salli fa inna salata mashhudatun mahdura hatta yastaqilla zillu bin rumhi sannan ka ainihin wato yi sallah har sai lokacin da ainihin wato inuwa ta kai kwatankwacin menene goran mashi ko tsinin mashi shine ar-rumh to ma'ana he ta ranar ta karkace daga tsakiya hatta ba da inuwar da ta kai gorar mashi kun gane maganar da kiyo ko ma'ana ta karkace kenan bata tsaya a garjinta a sararin samaniya ba an gane maganar da kiyo ko to saukar lokacin sai kai sallan azhar kenan sun maqsir anis sala to idan kai sallah a wannan lokacin kuma sai ka wato takaitu daga yin sallah fa innahu hina izin tusjaru jahannam domin daidai lokacin da take garjin sararin samaniyar a lokacin ne ake hura wutar jahannama shine wancan hadisi da na gaya muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idza stadal harru fa abridu anis sala idan rana tayi tsanani da zafi yayi tsanani to ku sanyaye sallar ku sai ce fa inna shiddatal harri min fayhi jahannama domin tsananin zafi yana daga cikin huci da numfashin wutar jahannama an gane da haka lokacin da rana take garjin zafin ta 12 ko wani a makamancin haka ba a so ai sallah ko da ta farilla ce a lokacin ballantana ta nafila sai a bari sai ta karkace fa idza aqbala al fai'u idan wato inuwa ta fuskanto fa sallito a lokacin kuma sai ka tahi kai sallah tala asr kenan fa inna salata mashhudatun mahdura domin a lokacin sallah abar halatta ce kuma halartacciya ce wato idan ta zo to abar ayi ta ne kar a saurara hatta ta salli al-asra har sai ka ci sallaci sallan al-asr summa qasir anis sala sannan sai ka jinkirta ka gajarta daga yin sallah hatta taghruba ash-shamsu kar kai wata sallah har sai rana ta riga ta kuma fadi ko ma'ana sai ai sallar magriba kenan fa innaha taghrubu domin a daidai lokacin da rana take garjin faduwa to tana faduwa ne baina karnai ash-shaytan akan kahwannin shaytan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar kuma a lokacin ne ainihin wato a kafire suke mata sujuda dama lokuta guda uku ne suke mata sujuda lokaci na farko shine lokacin hudowa lokaci na biyu shine lokacin tsayuwar tagarjin sama karfe 12 lokaci na uku shine lokacin ta na ainihin wato faduwa to waɗannan dalilan yasa annabi yace to mu kuma duk wata ibadar da take da alaka da sujuda a wannan lokaci babu laifi ka dakatar da ita har sai ta kauce daga yanayin yadda take to a karkashin wannan malamai suka ce shin iya wannan ibadar ta sallah aka hana a waɗannan lokuta ko kuma har da sauran ibadoji kamar misali karatun alqur'ani zaka iya yin sa daidai lokacin da rana ta bulo kafin ta dagu ko kuma a iya sujuda ta sallah aka hana magana mafi inganci cikin maganganun da malamai suka tattauna suka ce iya sallah ne ita ma sallah saboda sujudar da ke cikin ta ne domin sujudar ana yi wa rana ana yi wa Allah to kar a yi wa Allah kuma ya zo daidai lokacin da ake wa rana kun fahimci magana shi yasa sai Allah ya hana annabi ya hana amma sauran ibadoji kamar karatun alqur'ani kamar ka zauna a masallaci kana lazumi ina fata an fahimta kamar ka zauna kana azkar dinka da zikirorinka da sauran abubuwa na tasbihi ga Allah da sauran karatun alqur'ani da sauran salati ga annabi kowanne lokaci kana iya ainihin wato gabatar da su amma sallah ce a lokacin aka hana saboda kada ta yi kama da ibada ga ainihin wato rana din wallahi ta'ala a'ala to da wannan ne kuma sai malamai suka ce wannan kenan ya nuna duk wani abin da zai kama da abin da ya shafi bautar wani to kai ka guje shi ko kuma sitira ta zama ta yi kama da irin sitirar ibadar wasu to kai ka nisance ta ko kuma yanayin shakali a ganka da wata irin suffa da wani kamannin da ke daukar ma'anar kamar wasu masu wata ibada to dole ka nisance shi dan haka tufafinka ne yasa Allah ya ce wa libasut taqwa dhalika khairu tufafi kansa a sanya na tsoron Allah wannan ba karamin alheri bane saboda haka tufafinka yanayin shakalinka yanayin maganarka yanayin furucinka yanayin ibadarka yanayin abubuwanka to ka nisanci yin abin da zai dauki wani salo ko wata kama ta kafirai jama'a kuna fahimtar magana domin abin da zai baka mamaki zaka ga mutane da yawa musulmai ne amma idan sun fito da wani shakali sai ka kasa bambance su da waɗanda ba musulmai ba mutum zai zo yana wasu abubuwa ko yana wata magana sai kai ta mamaki a ce maka wannan musulmi ne ko kuma ka ga mutum yayi wata shiga wanda wannan shigar tana iya daukar ma ma'anar kai pastor ne ko wani a makamancin haka saboda haka malamai suka tsawatar dangane da wannan saboda ka duba yadda Allah ke nisanta mu da kafirai da nisanta mu da kamancecenar ibada irin ta kafirai amma ba ma kokarin nisantuwa kuma wannan dalilin yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ji a galibi a hadisi da yawa zaka ji yana cewa khaliful yahuda ku saba wa yahudawa fa innahum yaf'aluna kaza wa kaza domin su sukan yi kaza sukan yi kaza ku kar ku yi domin in kun yi kun yi kama da su ku saba musu to amma sai kaga kuma da yawa daga cikin mu ba sa daukar irin wannan sabawar da ake bukata Allah ya shiryar da mu wa yastasna min hadhal annahi zamanun wa makanun to amma akwai wasu lokuta da kuma wasu gurare da aka dogace dangane da wannan hani akwai wani hani ko wasu lokuta da wannan hanin bai shafe su ba ina fata an fahimta akwai wasu lokuta da kuma wani zamani da wannan hanin bai shafe shi ba malam yace amma zamanu amma daga cikin zamunna ko lokutan da wannan hanin bai shafe su ba shine al-istiwa'i yawmul jumu'a daidaituwar liman a ranar juma'a ina fata an fahimta liqaulihi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati dayan ku ba zai yi wanka ba a ranar juma'a fa yatahharu mastata'a min tuhuri ko min tuhuri yayi tsarki gurgurdan iyawarsa na tsarki wayaddahinu min duhunin ya kuma sanya ko shafa turare ko man shafawa aw ya masu min tibin ko ya shafa wani turare min tibi baitihi turaren gidansa summa yakhruju sannan ya fita fala yufarriqu baina ithnain ba tare da ya higa tsakanin mutane guda biyu ba hatta yusalli ma kutiba lahu ka gani har yazo ya sallata abinda Allah ya rubuta mishi zai sallata summa yunsitu sannan sai yayi shiru idza takallama al-imam idan liman yazo ya hau kan minbar ya fara khutuba illa ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra fate sai an gafarta masa tsakanin wannan juma'a da juma'a ne zuwa da haka duk wanda ya dauki wadannan sharuɗan kusan guda uku zuwa hudu na farko yayi wanka na biyu yayi tsarki na uku ya shafa man shafawa na hudu ya shafa ainihin wato turare sannan ya fita ba tare da ya keta tsakanin mutum biyu suna tafiya yazo ya shiga tsakanin su ba ina fata an fahimta ya kiyaye wannan dokar sannan yazo ya sallaci iya abinda Allah ya rubuta masa na nafilfili kenan ko kafin liman yazo sannan yayi shiru lokacin da liman yake khutuba annabi yace fate sai an gafarta masa duk abinda ya aikata na zunuban shi tsakanin wannan juma'ar da juma'a mai zuwa duk an yafe maka malamin suka ce wannan ya shafi saga'ir ma da kaba'ir domin an ce ma duk abin da ya aikata ina fata an fahimta ko me mutum ya aikata na zunubi tsakanin wannan juma'ar da wannan an yafe to anan kaga sai aka ce muhalli shahidin mu shine ya sallaci abin da Allah ya rubuta masa kaga anan ba a kebance wannan lokaci ba kawai an ce in dai ran juma'a ne kafin liman ya hau minbari ko rana tana tsakiya ko ba ta tsakiya matukar ka bi wannan ka'idojin ka zo masallaci to kai na filfilin ka kawai kaga kenan wannan lokacin shi ba a cikin lokutan da aka me aka hana sallatar wata sallah a ciki jama'a kun fahimci maganar da kike ku saboda haka kai zaka iya sallata dangane da wannan wannan hadisi da muka ji a ainihin wato ya zo a cikin at-targhib wa tarhib na al-Imam al-Mundhiri da kuma sahih targhib wa tarhib na Imam al-Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya hada mu da shi a jannatul firdaus to sai mallan yace fa nadabuhu ila salati ma kutiba lahu wa lam yamna'ahu anha illa fi waqti khurujil imam yace to kaga sai aka ainihin wato sunnantar da shi zuwa ga sallar abin da ya wajaba ko kuma Allah ya rubuta masa kuma ba a hana shi ba dangane da wannan sallah din in ba a lokacin da liman ya fito ba lokacin da liman ya fito ne sai ka dakata kuma ma akwai ma ruwaya ingantatta da ta nuna hatta liman idan yana khutuba to in ka zo ka samu liman yana khutuba bai hana ka kai sallah ba har ma ya tabbata a ruwaya ingantacciya nan kurkusa karanta bulugul maram amin adillatul ahkam tare da sharhin sabulus salam na al-amir as-sanani cewa wata rana manzon Allah yana khutuba wani mutum ya zo masallaci sai ne mu guri ya zauna ya ci gaba da sauraron khutuba sai annabi ya dakatar da khutubar sai kwala mar kira wane yace na'am yace kai sallar nafila yace a'a yace tashi sai tahi yace ina fira raka'a biyu kafin ka nemi gurin zama yace kuma daga yau kar wanin ku ya shigo masallaci ya nemi guri ya zauna ba tare da yayi nafila raka'a biyu ba na farko ran juma'a na biyu annabi har ya fara khutuba amma annabi ya dakatar da khutubar ya bahi umarnin ya tahi yayi menene nafila don haka a karkashin wannan koda ka zo ka samu liman ya fara nafila ina fata kun fahimci maganar abunan sorry khutuba afwan koda ka samu liman ya fara khutuba to zaka iya yin sallar nafilar ka bi nassi hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam an gane magana da kyau ko saboda haka babu laifi akan wannan wannan sallah ta nafila ita kuma ita ce ake kira ko malamai suke kiranta tahiyatul masjid wato gaisuwar masallaci an gane ko mu ko muka kara muka ce tahiyatul lillah gaisuwa ga Allah ko yawwa dan mutumin da yayi sallah al-musalli ayyunaji rabbahu ne ko Allah yana ganawa ne da waye da ubangiji subhanahu wataala sai wannan sallah din kana yin ta ne ga Allah to shi yasa annabi yace mutun yayi ta to a karkashin wannan kai to kai din shi yafi ka nemi gurin zama ka zauna jama'a kuna fahimtar magana wannan shine abin da yake kuma wannan ya nuna mana kenan wannan sallar nafila tana da ƙarfi tunda har annabi zai tsaye da khutuba yace ka tashi kai sallah tana da ƙarfi kwarai da gaske don haka wannan hitama tahiyatul masjid din bata shafi lokutan da aka hana ba kuma ko da baran juma'a ba duk abin da zai higo da kai masallaci mitin ne tattaunawa ce ko menene a kaji ka gaji ne ma ka shigo zaka huta to ta ko ka huta ne ka shigo da nafila domin gabatar da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya shiryar da mu an gane magana da kyau ko to shine da haka yake cewa a fanadubuhu ila ma kutiba lahu wa lam yamna'ahu anha illa fi waqti khuruj al-imam wa li hadha qala ghayru wahidin min as-salaf malam Abdul Azim al-Badawi yace dan haka ne ma da yawa daga cikin malamai magabata suka fada minhum Umar bin al-Khattab daga cikin su akwai Umar dan Khattab kun ga daga nan za ku gane ashe cewa da ake salaf ba fa wasu mutane ne daban a cikin musulunci ake magana ba tun daga kan annabi da sahabbai in kace salaf to su kake nufi kaga da yace dan haka ne ma da yawa daga cikin malaman salaf suka bada fatawa sai yace minhum Umar bin al-Khattab Umar dan Khattab ba sahabin annabi bane amma kaga sai kira shi salaf domin ma'anar salaf ana nufin wanda suka gabace mu a musulunci kafin mu muzo dan haka annabi ya rigaye mu sahabbai sun rigaye mu tabi'ai sun rigaye mu tabi'ut tabi'ina sun rigaye mu to duk sunan su salaf magabatan mu a musulunci kawai kalmar salaf tana nufin wanda suka gabace mu a addinin musulunci an gane maganar da kyau ko to shine yace minhum Umar bin al-Khattab daga cikin su akwai Umar dan Khattab wa tabi'ahu alaihi al-imamu Ahmad bin Hanbal kuma imamu Ahmad dan Hanbal ya bihi akan wannan magana khuruj al-imam fitar liman yamna'u as-salah yana hana menene sallah wa khutbatuhu tamna'u al-khala khutbarsa kuma tana hana ai magana faj'alul mani'a min as-salati khuruj al-imam su he suka sanya abinda zai hana ka sallah shine fitar waye fitar liman lintisafin nahari saboda a lokacin rana ta riga ta yi mai ta tsaya a tsakiya wannan fatawarsu ne amma fatawar hadisi ta nuna idan liman ya fito ma kana iya yin nafila kamar yadda muka karanta wancan hadisi dama mun ce muku ka'idar aiki da maganar sahabi ko malami sai idan ya zama babu nassi karara a Qur'ani ko a hadisi idan suka yi magana sai a karɓi maganar su amma yanzu tunda maganar annabi da aikin shi ya gabata kafin wannan fatawoyi na Umar dan Khattab da Imam Ahmad bin Hanbal yanzu maganar Umar za mu dauka ko ta Imam Ahmad ko ta manzon Allah don haka a karkashin wannan ba za mu yi aiki da wannan fatawa ba za mu yi aiki ne da fatawar manzon Allah shine ko da liman ya fara khutuba sai ka zo masallaci sai kai nafila kafin ka nemi guri ka zauna ya tabbata a sunnar manzon Allah to mu haka addinin mu yake in dai annabi ya magana idza qala ar-rasulu fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasulu in annabi yace to mu karbi maganar sa mu aiki da ita domin asalin magana ita ce wanda manzon Allah ya faɗa babu wani wanda yake gaban manzon Allah a hukunci a bayani a magana a matsayi ko wane ne shi bai kai mana annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam dan haka ba za mu fifita maganar sa akan maganar manzon Allah ba sannan a lokaci guda kuma wannan bai lizumta mana mu zage shi dan yayi magana da tsakaro da ta manzon Allah ba kun gane magana wannan bai lazumta mana haka ba sai dai mu ce si tunda ba mu asumi bane ko ba mutun ne wanda Allah ya wanke shi daga cewa zai iya mai ba laifi ko ya faɗi magana da ba daidai ba sai mu ce Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya masa gafara amma ba za mu dauki maganar shi ba ba shikenan ba domin Allah dama cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu wadanda suka zo bayan sahabbai abinda suke cewa shine Allah kai mana gafara kuma Allah kai wa wadanda suka gabace mu da imani gafara mu dabi'ar mu hili at-tarahhumi ala علماءنا من السلف والترضي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم idan an ambata sunan wani malami ko da magadar da ya kuskure ce sai mu ce Allah ya masa rahama shine at-tarahum alal ulama idan kuma an ambata sahabi ko da magadar da ya tace karo da manzon Allah sai mu ce radiyallahu anhu shine at-taraddi ala ashabi rasulillah saboda Allah ya ce waye in dai kai mutumin arziki ne ba mutumin banza ba in dai kai mutumin kirki ne ba tambadadde ba lalatacce to idan aka kira sunan sahabbai to radiyallahu anhum kace ce musu kuma kana nema musu gafara a gurin Allah shine wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ko saboda haka mu abinda Allah ya ce mana mu yi shine mu nema musu gafara Allah koda sun yi kuskure ballantana daidai din su ta fi kusakuran su saboda haka wannan fatawa ta Umar dan Khattab cewa idan liman ya fito to ya katse mutun yayi me yayi wata sallar nafila sai muka ce Allah ya masa albarka ya hada mu da Umar a cikin aljanna amma annabi ya ce mutun zai iya yin nafila ba shikenan magana ta kare ba Imam Ahmad dan Hanbali shi ma ya bi shi akan wannan fatawa muka ce Allah ya ji kan Imam Ahmad dan Hanbali amma tunda annabi ya ce za a iya yin nafila ko da liman yana khutuba ita za mu dauka amma Allah ya wa Imam Ahmad rahama magana bata kare ba jama'a to wannan shine to inda saura duk sun bi wannan tafarkin to ba wani rikici mu dauki wannan kaida ta aya mu nema musu gafara Allah amma in sun yi kuskure mu ajje kuskuren su mu dauki na Qur'ani da hadisin manzon Allah kuma bana ji duk wanda zai bi wannan kaidar ko malamin sa ba zai zaga ba ballantanan sahabban annabi malamin nan kullun idan yazo yana fadin gaskiya kullun yana karantar da mu sunna amma yau ya kuskure Allah ya saka wa malam da alheri Allah ya masa rahama Allah ya biya hiladan abin da yake yi na karantar da mutane Qur'ani da sunna amma anan da yake malam yayi kuskure ba za mu dau wannan maganar ba don Allah inda zamu wannan kaida zamu zagi malaman mu to amma ba ita muke bi ba yasa ranar da duk malaman ka ya kuskure guda daya sai ka ajje daidai din sa dubu sai kai ta anta ya masa ashar kaga ai baka kyauta ba baka bi kaidar Qur'ani ba da ka bi kaidar Qur'ani da ba za kai haka ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu wallahi muna faɗa muku wanda ne tsakanin mu da Allah muna faɗa muku ne tsakanin mu da Allah menene dalilin da zai sa ka ajje daidai din mutum guda 100 ka zage shi akan kwaya biyar na kuskure in ba rashin adalci da zalunci irin na dan adam ba ko ba haka bane Allah ya sa mu dace to dan haka yake cewa wa ammal makanu amma guri da shi aka dogace wanda shi ba a dogace ba fa makkatu to garin makka ma yana daga ciki zada Allahu ta'ala tashrifan wa ta'zima Allah ya kara wa makka daraja ya kara wa makka girma yace fala tukrahu salatu fiha fi shay'in min hadhihi al-awqat ba a hana ka yin sallah a cikin makka a cikin wani daga cikin irin waɗannan lokuta lokacin da rana ta zo tsakiya ko ta zo ƙarshe ko ta zo fitowa da sauransu ba li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya faɗa dangane da makka yace ya bani abdi manafi ya ku ƴaƴan gidan abdu manafi la tamna'u ahadan dafa bi hadzal bait kar ku hana wani mutum da yazo yin dawafi ga wannan daki na ka'aba wa salla ayyata sa'atin min laylin aw nahari ko kuma yazo yin sallah kowace irin sa'a da daddare ko da rana ka'aba jama'a annabi ya faɗa hadisi ingantacce karanta sahihu sunan ibnu maja Allah ya hada mu da al-imam ibnu maja a cikin jannatul firdaus annabi ya ce ya ku abdu manafi ya ku mutanen abdu mana domin su ne kabilar da Allah ya danka ragamar kula da ka'aba tun a wancan lokaci a hannunsu kuma ma malamai suka ce har yanzu nan wanda duk mamlakatul arabiyatus saudiya suke nadawa wajen kula da gyara da wanke da canje kyallan ka'aba suna da alaka da waɗannan gida na abdu manafi saboda wannan hadisin na manzon Allah an gane magana da kyau ko suna da alaka ko da akwai wasu a cikin su to amma dai su ne saboda su ne kidin ka'aba yake hannunsu tun zamanin jahiliya har zuwa lokacin da musulunci ya zo kun gane magana to sai annabi ya ce musu daga yanzu kada ku hana wani mutum da ya zo zai yi dawafi a wannan daki na Allah ko kuma yana so ya sallar nafila a cikin wannan daki na Allah a kowanne irin lokaci da daddare ne ko da rana yazo kun ga anan annabi bai ce sai dai idan lokacin da rana ta zo hudowa ko lokacin da rana ta zo faduwa ko lokacin da rana ta zo tsakiyar rana ba ina fata an fahimta sai yace ayyata sa'atin kowanne lokaci dan haka duk lokacin da mutun yaje Ka'aba yana so ya nafila ko da rana ta zo faduwa ko da bata zo faduwa ba ko da ta zo fitowa ko da tana tsakiya ba a hana yin sallah ba haka dawafi babu wani lokaci da aka ce kar kai dawafi sai dai idan baka bukata ko in ka gaji wannan shikenan to daga nan ne kuma zaka gane bala'in da Allah yanzu ya jarrabe mu muna magana da wani yana ce mun yanzu idan ka je Saudiya yace dawafin da za a barka kai shine dawaful qudum ma'ana dawafin da isowarka ka iso zaka yi umra to kana yin dawafi na sauke umra to in ka fita a da'irar Ka'aba ka fita kenan ba kai ba dawowa sai kuma Najeriya saboda dokoki da aka sanya sallah a cikin ƙwariyar masallacin kadai sai Allah ya taimake ka ka samu dama Ka'aba jama'a tana da kofofi sun fi guda 100 ko wani a makamancin haka kanana da manya amma yanzu kofofin ta guda 2 ne rak na shiga da na ina da na fita kuma kowanne gate guda 1 akalla idan na dan zukata na ce maka ta kai fadin daga dungun nan zuwa dungun can gurin daga dungun masallacin nan tana zuwa dungun can gate ne guda 1 amma wallahi in azo ana shiga malam wallahi sai an cika shi saboda tsabarta mutsun jama'a to amma yanzu duk an kulle su sai gate kwaya 2 ka shiga ta nan in ka gama ka fita ta can in ba bala'i ba malam da masifa da Allah ya danno wa al'ummar duniya kuma har yau mutane sun isa gane cewa Allah ya jarrabe su Allah ya sauwaƙe Allah ya ganar da mu to shine saboda haka wannan lokaci shi ma ba a hana sallah a ciki ba zaka iya sallar ka a duk lokacin da kaga dama wassalatul manhiyu anha fi hadhihi alawqati hiya salatu at-tatawwu'il mutlaqi alladhi la sababa lahu sallar da aka hana a waɗannan lokuta fa mutane su gane ita ce sallolin tadawwu'i na nafilfili alladhi la sababa lahu waɗanda ba su da wani sababi shine muka ce idan sallah ce ta nafilar tahiyatul masjid kowanne lokaci ka iya yi ko saboda ita tana da sababi me yasa sababin ta shine shigowa masallaci da alwala ta haka in ka shigo masallaci da alwala ba a hana kai nafila ba ina fata kun fahimta fa yajuzu fi hadhihi alawqat duk sallar da take da lokuta to za a iya yin ta ko take da sababi za a iya yin ta a waɗannan lokuta qada'ul fawaiti la masallolin da suka kubuce maka zaka iya a wannan lokuta faridatan kanat aw nafila haka nafila ce ko farilla liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man nasiya salatan duk mutumin da ya manta bai wata sallah ba azhar ce sai ka manta baka yi ta ba daidai lokacin da ka tuna kuma rana ta yi dab da faduwa sai kuma ka tuna ai annabi ya hana yin sallah a wannan lokacin shin zaka barta ko zaka yi sallar ka saboda ita wannan sallar da ka manta ita ba ta da lokacin ta illa lokacin da ka tuno ta kana tuno ta to ba a so ayi jinkiri ai anan mun karanta da ko cewa ma in ka jinkirta to kuma ta fadi ko kai ba a bukata saboda annabi cewa ya fali salliha idza zakaraha daga ka tuno ta to ka sallace ta kar ka tsaya jinkiri to koda ta zo maka tunawar ta zo maka a daidai lokacin da wato ranar ta zo faduwa ba za ka me ba za ka jinkirta ba saboda wai cewa rana ta zo faduwa shi wannan lokacin an hana kai nafila ne haka siddan ba wai ramakon sallah ko wani a makamancin wannan ba kun gane sai annabi yace fali yusalli idza zakaraha yayi sallah a lokacin da ya tuna ta la kafarata laha illa zalika ba ta da wata kafara in ba yin ta a lokacin da mutun ya tuna ba wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka ainihin wato rawaito shi al-Imam Abu Dawud ma ya rawaito shi an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu to sai malam yace kama ta juzu salatu a uqaybal wudu ko aqibal wudu في أي وقت كان لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي yace to kamar yadda kuma a salla lokacin da ka gama alwala idan kai alwala to in kana buƙatar kai nafila a lokacin ta wannan alwalar to ita ma ba a hana ta kai ta a kowane lokaci kake so ba kun gane magana da kyau ko yace saboda hadisin Abi Huraira Allah ya hada mu da Abu Huraira aljanna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala li bilal annabi ya taba fada wa bilal ya bilal ya kai bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam gaya mun wani aiki mana mafi lada da kuma mafi tsammanin rahama da kake da shi wanda kake kyautata zaton cewa Allah zai maka rahama a wannan aikin fa inni sami'tu daffana alayka bayna yadayya fil janna domin ni naji takunta kalmanka a gaba gare ni a cikin jannatul firdaus qala sai bilal yace wa manzon Allah ma amiltu amalan arja indi ni ban wani aikata wani aiki da nake fatan ko nake jin zan samu rahama akan sa ba anni lam atatahhar tuhuran sai dai ni ban taba yin wani tsarki ba kuma ana alwalai ke nifi fi sa'atin min laylin aw nahari a cikin sa'a ta dare ko ta rana illa sallaitu bidhalika tuhur ma kutiba li an usalli face sai nayi sallan nafila gurgurdan abinda Allah ya rubuta min zan sallata ma'ana bilal yace wa annabi ko da wannan lokaci nayi nafila ko nayi alwala to sai nayi sallar menene da ita nafila kuma yace sa'atan fi naharin aw laylin da daddare ne ko da rana kaga annabi anan bai ce masa to ka kula da lokacin sallar kaza da lokacin sallar kaza da lokacin fitowar rana kaza ina fata an fahimta sai ya bar shi da wannan magana da ya fada to he suka ce in dai nafila abin nan alwala kai to kana iya yin sallar da wannan alwalar a duk lokacin da kake bukata ma'ana duk lokacin da kai alwalar koda yayi daidai da waɗancan lokuta na hudowar rana ko tsayuwar rana a tsakiya ko faduwar ta in dai yanzu ka daura alwala to zaka iya yin wannan sallar jama'a kun fahimci magana ala ayi halin wannan haka maganar take dan haka zaka iya yin wannan ita ma wannan an dogace ta daga cikin lokutan da aka hana sallatar sallah a waɗannan lokuta guda uku da muka ambata ina fata an fahimci magana to wannan kenan kuma wannan sai yake nuna mana ashe yin nafila ba karaman alheri bane yanzu kun ji nafilar bilal ita ne ta kai shi zuwa ga samun rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala na samun dacewa ya higa aljannar firdausi har ma ya ji shi a gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan hadisi mun sha baku amsa a kansa saboda ɗan shi'a da wasu daga cikin mutanen banza yana daga cikin hadisin da suke sukar ahlus sunna cewa wai ai muna fifita wasu sahabbai ma akan manzon Allah muna cewa wai ai bilal yana gaban annabi a cikin jannatul firdaus to na farko dai muna cewa waye karanta muku hadisin mu idan an karanta hadisi akwai hadisin da yake daukar fassara kai tsaye babu wani kokwanto ko matsala na buƙatar bayani amma akwai hadisan da malaman mu suke fassara su da irin ma'anar hadisin mai annabi ke nufi yasa suka rubuta littafai irin su sharhu ma'anil athar irin su sharhu mushkilul athar sharhu ma'anil athar shi ma'anonin hadisin ke fassarawa ya gaya maka ga abinda hadisin ke nufi in baka gane ba sharhu mushkilul athar kuma shi kuma idan akwai wata magana da ta murde a cikin hadisin aka kasa gane menene ma'anarta me ake nufi da kalmar ko kuma maganar to sai warware maka mushkilar da ke cikin hadisin ya ma bayani to duk wani hadisi da yake da irin wannan malamin sun riga sun gama bayani dan haka dalibin ilimi akwai buƙatar ya mallaki waɗannan littattafan guda biyu sharhu ma'anil athar da sharhu mushkilul athar duk hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauka yayin fashin baki akan su domin a gane ma'anar su karka zo ka fassara su da ka ko kuma ka fassara su da tsantsar larabci ba a fassara aya da hadisi da tsantsar ka iya larabci indai zaka fassara aya da hadisi da tsantsar ka iya larabci to zaka yi kwaba kuma zaka dagwalgwala addinin musulunci ina fata kun fahimci magana da wannan ne zaka ga qur'aniyawa dan qur'aniyun zaka ga suna kwandemin din wasu maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suna damfara maganganun su dangane da menene da qur'ani zalla alhalin kuma hatta qur'anin kansa suna masa fassara karan tsaye saboda ba sai da duk wata magana malami akan qur'ani ba malaman nan ko manzon Allah ne ko sahabban manzon Allah ko waye ne su zallar ayoyin qur'ani in kuwa kace zaka dauki addini da iya abin da qur'ani yace ba tare da ka nemo ma'anonin sa a gurin annabi da sahabbai ba eh to baraka taba yin addini ne mai kyau ba Allah ya ji kan malam Musa Asadu Sunna ya tattauna da malam Yahaya abin nan waye masussuka kuma ya sussuka shi sosai wallahi an gane magana da kyau ko yace ni tambaye da nake so amma shin annabi da yazo kawai wurga mutane qur'ani yayi kawai ya koma ga Allah bai ce komai akan qur'ani ba domin idan kace kai iya qur'ani kade zaka ke cewa mutane hi ne annabi da yazo da qur'ani kawai iya ayoyin ya karantawa mutane kawai ya kama hanya ya koma gurin Allah bai ce musu uffan ba yanzu hankali zai dauka cewa a turo mutun da littafi yazo kawai ya karanta abin da ke cikin littafin kawai ya kama hanya ya tafi ba za a buƙaci bayani a wani guri kaza da aka faɗa meye ma'anar sa yace to ina so ka gaya min shin annabi da yazo kawai iya qur'ani ya gaya mutane kawai ya juya ya koma gurin Allah babu hicce lalli ta zandaka ina fata an fahimta yes saboda maganganu ne wanda a hankalta tun kafin a je qur'ani da hadisi za ka gane akwai rashin hankali da rihin lissafi a ci sannan idan yazo gabatar da bayani sai ya gabatar da kwanan wata ko na haihuwar annabi Isa da kuma haihuwar manzon Allah tambayar shine uban wa ya gaya masa an haifi manzon Allah a shekara ta 1400 da kaza ku yi hakuri jama'a eh ku yi hakuri ba da kudin nake ba karo wani yaji da shi nake wa ya gaya masa an haifi manzon Allah a wannan wa ya gaya masa an haifi annabi Isa sai ya ce wai in ji malaman tarihi to ya kai yadda da malaman tarihi baka yadda da malaman sunnar annabi ba ka yadda an haifi annabi Isa a shekara ta kaza da kaza sannan sai gashi wai malam Yahaya masussuka da ke makiyin Allah ne wai sai gashi yana jawo ruwayoyi da suka nuna wai annabi ya ce kar a rubuta hadisi daga gure shi kuma sai ya ce Imam Ahmad ya rawaito Tirmidhi ya rawaito kai da kace baka yadda da hadisai ba to su waɗannan da kake gayawa cewa annabi ya ce kar a rubuta hadisan shi a gidan uwar wa ka samu su ku yi hakuri jama'a gaskiya ne a gidan wa ya samu su to shi yasa idan baka tsaya kan su ba sai ai ta yawo da hankalinka wani sai yazo kawai wani haura gauraka can bai san komai a musulunci ba mana yazo ya tagwara kanka to amma an kada kan sunnar manzon Allah sai ka gama lafiya wallahi bari in faɗa muku babu wata shubuha karamarta ko babbarta wanda malaman musulunci basu bada amsa akan ta ba kawai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace famanittaka shubuhati faqad istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram an gane maganar da kike ko yawwa saboda haka idan baka san ma'anar abu baka je ka tambayi malaman da suka sani an gane maganar da kike ko Allah ya shiryar da mu ya datar da mu wa yajuzu tahiyatul masjidi sannan ya halatta ai tahiyatul masjid ai dazumin yi bayani liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya faɗa wancan mutumin da ya shigo masallaci annabi yana khutuba yace idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗayan ku ya shigo masallaci fala yajlisu kada ya nemi guri ya zauna hatta yusalli raka'ataini har sai ya sallaci raka'o'i guda biyu wannan hadisi imamul bukhari da muslim ya rawaito shi kamar yadda dazu muka fadi kissar yadda abin ya faru wani mutum ne ya shigo masallaci annabi yana khutba sai ne mu guri ya zauna annabi ya tsaye da khutba ya tada hi yace ya ainihin wato ya sallar nafila raka'a biyu annahyu an tatawwi ba'da tulu'il fajri wa qabla salati as-subh lokaci ko to lokaci yayi amma kafin na tsaya ina da tsokaci guda biyu da nake so zan yi na'am wannan shi ma za mu ajiye shi gaskiya sai mu ajiye shi akwai magana da nake so na yi akwai bayanai da muke so za mu dan yi dangane da mauqifin mu dangane da abubuwan da suka faru a garin Billiri alhamdulillah na jin da yawa daga cikin ku sun ji bayanai da mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ya gabatar da maganganu da yayi da yan jarida da kuma maganganu da yayi da mukarraban gwamnati a cikin waɗannan kwanaki musamman dazu zuwa yanzu kuma duk wanda ya ji waɗannan maganganu ya ji cewa lallai mai girma gwamna bai rawarawa ba bai kadu ba kuma yana nan akan bakansa na yin duk abin da ya kamata ya kuma dace to alhamdulillah rabbil alamin abubuwa guda uku zuwa hudu nake so zan yi magana akai abu na farko jahar Gombe jaha ce wanda kowa ya san mu da zaman lafiya kusan yanzu ta zama a north east gaba daya wato arewa maso gabashin Najeriya kusan jahar Gombe ta zama zakarar gwajin dafi akan zaman lafiya duk wanda mai duguri ta gagare hidima ina yake yowa Gombe duk wanda Adamawa ta gagare shi ina yake yowa Gombe duk wanda ainihin wato jahar Yobe ta gagare shi ina yake yowa Gombe saboda haka yanzu haka muke magana da muke akwai baki daga waɗannan jahohi dewa waɗanda suka zo domin sun tabbatar cewa Gombe muna zaune lafiya to abinda nake jan hankalin mu shine kada wasu tsiraru su zo su wargaza mana wannan record da muke da shi na zama lafiya tsakanin mu da kowa yana da kyau mu kare martabar zaman lafiyar mu da kwanciyar hankalin mu domin wannan shine abin da yake sa duk wani bako idan ya taso yake tinkara inda muke amma idan aka ce babu zaman lafiya babu wanda zai ji dazu sarkin Gombe yana wata magana yace akwai wani company da yake kan iyakar Maiduguri da Gombe yace sun yi iyakacin kokari wajen su ga an farfado da wannan company amma duk wanda suka nemo akan yazo domin a ci gaba da farfado da wannan company abin da yake ce musu shine ba zai iya ba meye dalili sai yace company yana dab da Maiduguri kuma babu zaman lafiya a Maiduguri dan haka ba zai iya zuwa ba kaga ashe kenan rihin zaman lafiya a gari yana kashe gari yana kuma karya shi to mu dai mu ne majaurati dan haka ba za mu yadda wasu yan tsiraru waɗanda ba su wuce dukkanin su idan an tashi ayi musu kamun kazar kuku ba su zo su lalata mana zaman lafiya a garin mu haka ne ko ba haka ba ba zai yiwu ba dan haka a karkashin wannan muna kira ga gwamnati na farko muna tambayar commissioner of police da jami'ansa bidiyon da aka dinga yadawa jama'a duk suka gani kai wallahi ba ma daga nan jahar Gombe ba hatta daga wasu jahohi suna tambaya wai ina hukumar yan sanda karkashin jagorancin commissioner of police da suka bari ana kallon mutanen nan suka dinga shiga suna farfasa masallaci suna jawo kafet da qur'ani suna banka musu wuta kowa ya gani akan social media ko ba haka bane to mutane suna tambaya wai ina jami'an tsaro karkashin jagorancin commissioner of police to shi yasa gwamnati ta shiga da hitayin ta dangane da abin da ya shafi harkar jami'an tsaro a ji tsoron Allah a yi adalci kuma a yi gaskiya idan aka ce kai ne kake da ragamar kula da abu to bai dacewa kana ji kana gani mas'ala ta zo ta tafi karfinka, to in tafi karfinka kuma sai waye? Yanzu idan aka ce wannan abun ya fi karfin jami'an tsaro ne, shi yasa abun ya gagara a samu ai control din sa, dan Allah suwa za su dau mataki kenan. Kage kuna cewa jama'a su fito su dauka wa kansu mataki kenan, domin idan har ya fi karfin ku ai bai fi karfin mutane ba, ko ba haka bane? Ai ko a khutuba ta na wannan satin na fada cewa in har gwamnati za ta fito ta ce ta ba da dama kowa ya fito ya kare kansa, kace ita ta cire hannunta, billahi allazi la ilaha illa huwa, ko kallan inda muke ba su isa su yi ba. Haka ne ko ba haka ba? Ko nuna mana yatsa, wallahi ba su isa ba. To amma mun yi kame kanmu ne, kuma muka kira al'umma cewa su yi hakuri, saboda hukuma ta ce tana da ruwa da tsaki za ta kare dukiyar jama'a da rayukansu. To sai zama su suna kallo ake fasa masallaci, suna kallo ake jawo kafin ake konawa, to wa suke jira ya dauki mataki jama'a tsakani da Allah da Qur'ani ana konawa? To shi yasa jami'an tsaro ku ji tsoron Allah karkashin jagorancin Commissioner of Police na jihar Gombe, cewa lallai lallai ba za mu yadda da irin wannan cin kashi da wannan cin mutuncin ba. Abu na biyu, dole ne tunda yaran nan da suka yi wannan abun bidiyo ya nuna su, kuma ba ma garin Billir ba, garin Gombe ma kowa ya san kowa. Haka ne ko ba haka ba? Balantana wata tsiyawai Billiri, don haka an gan su, an ga hotunan su, an ga fuskokin su. To muna jira mu ga abin da hukuma za ta, idan da gaske sun gagara ne ta iya control nasu, to yanzu ai an gama abun, to muna jira a kamo su ɗaya bayan ɗaya a hukunta su. Dole a kamo su a hukunta su, wannan shine ka'ida. Abu na uku, Allah ya saka mallam Adam Muhammad Dokoro, zan yi ƙarin bayani dangane da shi ma shawarar da ya bayar. Daga cikin shawarar da ya bayar, ɗazu ina jin audion sa, ya ce lallai sai an biya diyar waɗanda aka kashe da wanda aka fasa musu shaguna da wanda aka ƙona musu gidaje. Ya ce kuma inda za a biya wannan diya shine kudin local government din Billiri, da shi za a yi amfani wajen biyan diyar waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka ƙona musu shaguna da gidaje da wanda aka ƙona musu motoci da wanda aka hallaka dukiyoyinsu. To mu ƙarin bayanin da za mu yi, local government na Billiri su waye? Shin musulmai ne suka fito suka ƙona, ko wasu mutane ne da wani addini suka fito suka ƙona? Ba musulmai bane suka fito suka yi ko? To sai a ware mana ya namu ya namu. Na fata an fahimta. Sai a ɗauko na waɗanda su suka yi wannan aikin, sai a biya diya. Idan za a yi wata ɗari daga nan zuwa ranar da za a gama biya, kar a sake biyo kowanne ɗan banza ƙwandala, sai an biya kowa tukunna. Saboda ai maganar da ake cewa population na su ya fi yawa Billiri, ai dukkanmu nan mun san ƙarya ne. To idan an ce za a yi amfani da kuɗin Billiri local government, to an sake kashe mutanenmu kuma. Saboda haka sai a ware ya namu, tunda kowa ya yarda cewa ba mu muka tada wannan rikicin ba, su suka tayar. To sai a ware mana mu namu da basu tayar ba, a sallame su a biya su. Waɗanda suka tada rikicin su a ware, a rike kuɗinsu, sai an biya duk waɗanda suka tada wannan hayaniyar. Wannan shine sharhi da ƙarin bayani na akan maganar da malaminmu Malam Adamu da Kuro ya bada shawara. An gane maganar da kyau ko? Saboda kar maganar ta rubu sai a ga cewa kamar an biya mu, wallahi ƙara kashe mu aka idan aka yi haka. Mu ba mu yadda da wannan shawarar ita kaɗai haka ba, a yi mata wannan kwaskwarimar. To abin da ya ƙara burge mu shine, dama sarauta wake naɗa ta a jiha ne jama'a? Gwamna. An fitar da proposal na sunayen mutane guda uku, an gabatarwa da gwamna, kuma gwamna yana kan duba waɗannan sunayen, zai naɗa waɗanda ko wanda ya ji ya gamsu ya amintu da shi. Bai kai ga appointing ba, bai kai ga sanarwa cewa wane ba, suka tada wannan hatsaniyar. To wa aka sanar? Sannan tsakani da Allah, wanda za a kuke so a bawa ku jama'ar sa kunta da hatsaniya kafin a bashi to don Allah in an bashi kuma me za ku aikata to yanzu dai an yi walƙiya an ga irin ku da ku da wanda kuke so a bawa haka ne ko ba haka ba to yanzu ya rage ga gwamnati idan za ta bawa irin wanda yake ta da wannan hatsaniyar da hi da jama'ar sa to bismillah in kuma za ta zanzari ta duba wa ya kamata to nan ma bismillah amma dai an yi walƙiya ko ba a yi ba sannan magana ta hudu shine wannan jaha ta Gombe da kuma masarautar Bilir tun gargajiya akwai waɗanda ma ba Kirista bane ba musulmai bane kuma sun yi mulki a Bilir kuma babu wanda ya tada hankalin wani a wancan lokaci daga baya kristoci suka yi musulmai suka yi a lokacin da aka ba wa kristoci suka mulki Bilir don Allah akwai wani record da ya nuna wasu musulmai sun fito sun nuna ba sa so akwai lokacin da aka taba tada hankali aka kashe wani saboda musulmai ba sa so a ba wa Kirista to dan me yasa yanzu idan duk da ba point fa aka yi fa aka ce gawa na ba kafin ma a sanar kun kona mutane kun kashe su kun tara hanyar da take shigowa Adamawa Taraba inane inane babu mutanen da ba sa shigowa ta hanyar Billiri ko ba haka bane su zo su wuce da kayan su zuwa Kano zuwa Kaduna zuwa Jos zuwa inane kun zo kun tare ba a riga aka yi appointment ba a bayyana suna ba wannan sarkin da ya sauka ai musulmi ya gada ko ba musulmi ya gada ba musulmi ne ya sauka shi ya hau dan me yasa lokacin da aka hanada shi musulman ba su tada hayaniya ba an gane magana da kyau ko me yasa sai yanzu ne da misali aka dauko za a ba wa wani wanda ba amma bayyana musulmi ne ko ba musulmi ba za ku tada hayaniya to gwamnati kamar yadda mai girma gwamna yayi bayani wanda na tabbata kun ji kun saurara kuma kowa ya dan samu relief dangane da maganganun ganin da gwamna yayi kuma maganganu ne wanda suke nuna lallai lallai za a yi mana adalci ba za a zalunce mu ba to muna fatan wannan adalcin da gwamna yace zai yi Allah ya bashi iko ya tabbatar da shi kuma muna goyen bayan sa akan duk wani abu da zai yi na adalci wa al'ummar jahar Gombe da kuma kwato haƙin duk wanda aka zalunta ko kuma aka yi wa ba daidai ba muna goyen bayan sa akan wannan sannan wallahi ina kira ga ƴan siyasar mu na jahar Gombe da ƴan siyasar mu na duk Najeriya mu da kuke gani wallahi addinin mu yafi mana siyasar ku duk munafikin ɗan siyasar da yake so ya amfani da wannan damar ya siyasantar da abun wallahi wallahi ya rufe garuwan hankalinsa mutane suna iya haƙuri akan duk wani abu da zaka yi musu amma kar ka yadda ka taba janibin addininsu zaka yi damaging siyasar ka billahi allazi la ilaha illa huwa zaka rubuza wa kanka alkadari duk abinda muke kiran ku muke ba ku shawara da abinda kuke neman mu muke zama da ku mu ba ku shawara muna ba ku shawara ne saboda muna ganin ku musulmai ne ƴan uwan mu wanda kuke son addinin mu haka ne wallahi daga zara akai walƙiya muka gane siyasar ka tafi maka addinin mu to zaka ga yadda zamu kare da kai billahi allazi la ilaha illa huwa saboda haka mu addinin mu shine mana komai ba siyasar ka ba dan haka yi hankali da tabo mana addini wanda duk yake shiga cikin wannan abun zai siyasantar da shi to ya sani cewa wallahi muna nan muna zuba masa ido kuma 2023 tana nan tafe tana nan tafe saboda haka ku yi hankali duk wani mutum wanda yake da ji shi wani shugaba ne ko shi wata kaza ne ko shi wata tsiya ce to wallahi yi hankali da al'amarin mutane dangane da addininsu saboda haka duk wanda yake taimakon addini yake taimakon al'umma yake kokarin kawo zaman lafiya a cikin mutane muna addu'a Allah ya karfafe shi ya agaje shi wanda kuma duk yake kutun guila dan ya hautsina mutane da fitina dan kawai bukatar sa ta siyasa ta biya ko da ku wani mas'ala ta addini za ta faru to Allah ka san matsayin sa ka san inda yake kada Allah ka bashi nasara akan abin da yake nufi Allah ya samu dace waɗannan su ne a takaice sakonnina da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullah Inshallah. Sai tambayoyi ko shi kenan.
Inshallah.